بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا يوم ماتا نمنا بركة سافية ونرانا تالا ربا ودا إتتشي رانا شابيو غوطة رمضان شكرا هجرة جبود لديه دا أربعين دا شدا دا غوانا مسالة شنا Area 8 anan garki dake birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ake gabatar da darussa na munasabar wato watan azumin Ramadana a wannan shekara mai albarka matashiyar darasin mu a yau kamar yadda Mallam Yusuf ya bayyana Allah ya saka mishi alkhairi wato ta shafi abinda aka yi magana ne tun ajiya wanda ya shafi hukunce-hukunce da ka'idoji na tauhidi da ya shafi ɓangarori guda uku tauhidin rububiyya tabbatar da kasancewa Allah shine mahalicci kuma shike azurtawa shike a ainihin wato gudanar da dukkanin halittu na biyu batu akan Allah shi kadai ya cancanta abota mishi shi ya halitta kuma shi kadai yake da haƙƙin halitta su bauta mishi wanda kuma duk ya tsantsanta wa Allah bauta ya tsira wanda kuma ya hada Allah da wani abin shirka to wannan ya tade yayi asara Allah ka kare mu daga asara to cikon wato mazhabi na uku na tattaunawa game da wannan shine abin da ya shafi tauhidul asma'i was sifat wato batu da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa wanda babi ne mai fadi kwarai da gaske da ya kamata a lura da shi don a ci moriyarsa Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alqur'ani fadinsa cikin suratul a'raf da yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da wasu sunaye kyawawa to ku kiraye shi da waɗannan sunaye kashe wannan Allah yana da wasu kyawawan sunaye waɗanda ya yi umarni da a kiraye shi da su fad'uhu biha ku kira Allah da waɗannan sunaye wadharul ladhina yulhiduna fi asma'i ku kauda kai ku yi watsi da waɗanda suke lanƙwasa ko suke karkata sunayen Allah da ma'anoninsu sannan ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'aiki tsara aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa Allah maɗaukakin sarki yana da wasu sunaye kyawawa guda 99 wanda duk ya kiyaye su to zai shiga aljanna wannan hadisi da wancan nan aya dukkaninsu suna nuna muhimmancin kula da sanin sunayen Allah maɗaukakin sarki da barin su akan ma'anar da Allah ya ambace su ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su akai da kuma watin aiki da su a cikin bautar Allah a cikin addu'arsa da sauransu saboda haka akwai wasu qawaid amma ka'idoji da nake so ne mana wato nuni zuwa gare su game da mu'amala da waɗannan sunaye na Allah waɗannan ka'idoji malamai ne suka kawo su irin su al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi al-tafinsa al-qawaidul musla da wasu ire-irensa kamar malaminsa Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'idi shi ma yana da maganganu akan sunayen Allah a wurare daban-daban a cikin tafsirinsa da wasu maqalat dinsa haka wato Abdul Muhsin Abdurrazzaq Ibn Abdul Muhsin Badr shi ma yana da Sharhu Asma'illahi al-Husna duka daga ciki aka tsakuro waɗannan maganganu da zamu ambata nan insha Allah ka'ida ta farko ita ce duk wani suna cikin sunayen Allah kullu ismin min asma'illahi al-husna yatadammanu sifatan kamilatan duk wani suna cikin sunayen Allah to wannan siffar da aka ambata wannan sunan da aka ambata yana da siffar da yake bayarwa
ba wai kawai suna ne ga magarba sabanin mutane za a iya sanya wa mutum suna wanda yake bayar da wata siffa sai kuma a waye gari siffa bata tabbata akan shi ba yanzu misali za a yi cewa wani sunan shi Muhsin sai zama kuma ba yi da kyautatawa wani sunan shi Sadiq sai a same shi bai da gaskiya saboda ka sunan bai zama ya tabbatar da siffar da ake so a samu daga gare shi amma shi ko Allah madaukakin sarki duk sunan shi da muka ji an faɗa Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir duk waɗannan sunayen da ire-iren su kowanne siffar da aka da sunan ke bayuwa zuwa gare ta to wannan siffa da gaske ne Allah yana da ita cikakkiya a bisa yadda ta dace da jalalarsa hakanan kuma su sunayen na Allah suna matsayin sunaye ne sannan kuma siffofi innaha asma'un wa awsafun a'lamun wa awsaf a'lam bi itibari jalalatiha ala dhat sunaye ne na yanka saboda suna nuna zatin Allah wa awsaf bi itibari dalalatiha ala al-ma'ani sannan sunaye ne na ma'ana a matsayin cewa suna da wannan ma'ana wato ba arbitrary suna bane mu anan cikin bayin Allah halittu sanya ma bayin Allah sunaye wani lokaci arbitrary ne wato babu dangantaka tsakanin sunan da abu tsakanin sunan da mutumin ba dole su yi kama da juna ba ba dole zama sunan ya gasgata akan mutum ba amma shi Allah madaukakin sarki sunan shi mai gasgatuwa ne akan sa tare da cewa mu ma mutane ana umurtar mu wajen sanya wa ƴaƴanmu suna mu nufaci sunaye masu kyau mu nufaci sunaye masu ma'ana mai kyau amma wannan a matsayin arashi ne tafa'uli ne fata ne nagari da fatan cewa sunan ya biyo su amma shi Allah madaukakin sarki sunayensa to cikakku ne wajen ma'ana cikakku ne wajen kamala cikakku ne wajen dacewa da Allah cikakku ne wajen siffar da aka danganta wa Allah a cikin sunayen ka'ida ta uku ita ce cewa da aka yi watin kiyaye sunayen Allah yana daga cikin sabubban shiga aljanna ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da wasu sunaye guda 99 man hafizaha wanda ya kiyaye su da khalal janna zai shiga aljanna malamai sun yi kokari su ga cewa me ma'ana kiyayewa kiyayewa na farko shine haddace su ya zama dukkanin su suna cikin kwakwalwar mutum abu na ɗaya kenan abu na biyu sanin ma'anar su duk wani suna na Allah ya zama ka san ma'anar sa abu na uku yi wa Allah addu'a da bauta ta hanyar kiran sunayen abu na hudu shine aiki da ma'anar da suke bayarwa in muka zo zamu roki Allah muna neman arziki sai mu amfani da sunayen Allah da suke nuna yana bada arziki ya razzaqu ya wahhab muna neman gafara ya ghafuru ya rahim muna neman agajin shi haka sai mu nemi sunayen da suke da ma'ana da wannan idan muka zo zamu yi wani abu na saban Allah mutuna Allah yana ganin mu al-basir mutuna Allah yana da ilimi akan mu al-alim al-alim mutuna Allah yana jira mu a madakata mutuna Allah baya son wato barna innahu la yuhibbu adh-dhalimin to sai mu tuba mu fasa shine ma'anar kai aiki da ma'anar sunayen to duk wanda ya kiyaye wannan kun ga automatically zai zama cewa addinin shi cikakke ne ba wai kawai a haddace shi yadda ake a islamiya a dauka cewa wai shikenan daga wannan haddacewa kawai aljanna ta zama rabon mutum ba Allah ya sa a samu amma dai aikin ya wuce haka sannan akwai riwaya da ta zo a cikin sunan Imam Tirmidhi wanda a cikin ta akwai wani list na jeren giyar sunayen bayan da aka faɗa hadisin sai aka kawo sunayen cewa da kaza da kaza da kaza har guda 99 to wannan ƙarin malaman hadisi masana sun tabbatar da cewa wannan ƙarin mudraji ne wato ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya lissafa su ba wasu masu riwaya ne cikin maruwaita suka ga dacewar to bari su kirga sunayen waɗanne ne ake nufi to indai wannan kirgin za a bi za a iya samun bambancin ijtihadi daga wani malami zuwa wani saboda haka wani ya sanya wasu sunaye wani kuma bai sanya wasu ba. Sannan al-Imam Ibn Hajar ma yana faɗa a cikin Fathul Bari cewa shi yayi istiqra'i, wato ya bibiyi ayoyin Al-Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya samu cewa sunayen sun wuce 100. Da haka yace yana ganin ba duka sunayen Allah ne waɗanda suke around a cikin Qur'ani da hadisi, ba dukansu bane suke cikin wannan lissafin. Sai ya ƙara da cewa wannan kuma ya ƙara aiki wajen ma'anan man hafizaha. Kenan a cikin hafizaha hadda ijtihadin tantance waɗanne ne su. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara a cikin addu'arsa, da in yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw allamtahu aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka. Ya Allah ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka, Allah ina roƙonka da duk sunan da yake sunanka ne. Sai ya ce suna wanda sammaita bihi nafsaka, sunan da kake rayi kanka, aw anzaltahu ila nabiyika, ko ka saukar da shi zuwa ga manzanka, a wata riwaya aw anzaltahu fi kitabika, ka saukar da shi a cikin littafinka. Ya ƙara da cewa aw allamtahu ahadan min khalqika, ko ka sanar da iliminsa ga wani cikin bayinka, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka, ko kuma ka zama cewa kai ka kadaitu da sanin wannan sunan yana cikin ilimin gaibu. Kun ga wannan addu'ar tana nuna mana cewa sunayen nan da farko Allah shi ya sa wa kanshi sunayen, ba wanda ya sa wa Allah wani suna. Sannan kuma akwai waɗanda bayan ya sa wa kanshi su, ya saukar da iliminsu zuwa ga bayi ta hanyar wahayi ko kuma ta hanyar ilhama da Allah ke kimsa wani, shine ma'anan aw allamtahu ahadan min khalqika. Akwai kuma sunaye waɗanda Allah ya keɓanci kansa da iliminsu bai sanar shaida kowa ba. Saboda haka kiyaye sunayen Allah ana nufin duk waɗannan abubuwan: sanin su, tantance su, haddace su, yin addu'a da su, sanin ma'anarsu da yin aiki da abin da ma'anar take hukuntawa. Wallahu a'lam. Ƙa'ida ta gaba ita ce akwai wasu sunaye wanda ake ce musu al-asma'ul khassa billahi ta'ala, ko kuma al-asma'ul mushtaraka. Akwai sunayen Allah da suka keɓance shi waɗanda bai halasta a kira wani mutum ko wani halitta da su ba, musamman a ce an sa musu alif da lam, ba a kiran wani a ce mishi Allahu ko al-ilahu ko al-qahharu ko al-ahadu ko al-quddusu ko al-khaliqu ko al-rabbu ko al-bari ko as-samad ko al-awwalu ko al-akhir ko al-zahir ko al-batin ko kuma al-mutakabbir. Wannan sa daga cikin asma'ullahi al-khassa bihi, sunayen Allah da suka keɓance shi bai halasta a sanya wa wani su ba. Amma ana iya sa mutum suna Azizu, ya ba cikin Al-Qur'ani sunan wannan sarkin na zamanin Annabi Yusufa, ayyuhal Azizu massana wa ahalana durru. Ya zo ana iya sa mutum suna ko Allah da kanshi ya sa wa mala'ika suna Malik, wana dau ya Maliku yaqdi alaina rabbuka. Akwai babban malami da muka sani al-Imam Malik sunansa kenan. Saboda haka wannan sunaye irin Aziz ko Malik ko wasu makamantansu ana iya sa wa mutane, amma abinda ba a so shine a san kar ai tunanin wai dan an sa mutum wannan sunan wai shi ma yana da wata siffa irin ta Allah. A'a, suna ne wannan na mutum, wancan na Allah, hakanan siffan ma ba iri ɗaya ba ce. Kamar yadda Al-Qur'ani yake ya zo da irin waɗannan maganganun, Qur'ani ya kira Allah da suna Rahim, Ra'ufur Rahim, kuma ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suna Ra'ufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Ra'uf mai tausayi, Rahim majiƙai, kuma suna cikin sunayen Allah. Saboda haka sun zama mushtaraka kenan, ana iya kiran mutane da su, ana kuma iya kiran Allah da su. Waɗancan kuma sun zama al-khassa ko ghairu mushtaraka, waɗanda bai halasta a kira wani mutum da su ba. Ina fata muna ganewa. To haka yadda ya zama sunayen Allah akwai khassa akwai kuma wadanda jaza ishtiraku fi at-tasmiyati biha to haka nan sifofi ma akwai sifofin Allah wadanda suke khassa bi ba a kiran kowa da su irin malikul mulk mamallakin mulki irin maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako waɗannan duka sifofin Allah ne Allah shine maliki yawmiddin kamar yadda ya faɗa cikin Fatiha Allah shine malikul mulki qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha haka nan fa'alun lima yurid ba a kiran kowa da wannan siffa ba a siffanta kowa a ce yana iya yin duk abin da ya ga dama irin na Allah bai halasta ba haka nan yuhyi wa yumit ne rayawa ne kashewa wannan ma siffa ce take bance Allah haka kuma wato ire-iren waɗannan siffofi da suke bance Allah duk ba a kiran wani da su ba wanda yake kiran kanshi da irin wannan sai wanda yake ja'iri batacce Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato mafi munin siffa da wani zai kirayi kanshi da ita shine a kira shi da suna sarkin sarakuna malikul amlak ko qadil qudat duk wannan bai kamata a kirayi mutum da shi ba wallahu alam ba a kira mutum da suna malikul amlak ko malikul muluk abna shidda shine wannan da muke faɗa al-ishtiraku bainal khalqi wal makhluqi fil ismi yadullu ala la yadullu ala al-ishtiraki fil ma'ana wa kadhalika as-sifa idan aka samu tarayya inda aka kira Allah da wani siffa sai kuma aka kira wani bawa cikin bayin Allah da irin wannan siffa to wannan kiran baya nuna tarayya a cikin sunan ko siffa kamar yadda ana iya cewa mutum alim malami kuma yana daga cikin sunayen Allah alim to ilimi irin na Allah ba ilimi irin na mutum ba ilimi irin na mutum bai kama da ilimi irin na Allah ba ana iya cewa mutum kamar yadda muka ambata aziz amma ilimin wannan suna nashi ko kusa ba irin na Allah ne ake nufi ba abuna bakwai shine asma'ullahi ta'ala tawqifiyatun sunayen Allah madaukakin sarki sunaye ne wanda sai an ji su a karatu ake fada ba wanda yake da yancin yayi ganganci ya kirayi Allah madaukakin sarki da wani suna wanda Allah bai kira kanshi da shi ba wanda manzo sallallahu alaihi wasallam bai kira Allah da shi ba wai dan kawai ya ga siffar ta dace da Allah ko kuma dan ya ji an ambaci irin siffar misali Allah yana da siffata wa makaru makaran wa makarna makaran wallahu khairul makirina Allah yace suna makirci Allah yana warware makircinsu kuma Allah shine mafi alkhairin masu warware makirci suna nasu Allah yana nashi kuma na Allah shi yake tabbata sai wani kawai yace to bari a sa wa Allah suna daga wannan almakir to wannan bai halasta ba ko kuma mutum ya kalli yanayin halittun Allah da Allah ya halicci komai Allah ya yi wannan halitta mai ban sha'awa sai ya ce daga bari a sa ma Allah suna as-sani to Allah bai kira kanshi da as-sani ba abin da ya kira kanshi da suna shine al-bari'u da al-khaliqu al-bari'u da al-khaliqu sai a tsaya iya nan kamar yadda wasu turawa sukan kirayi Allah da great engineer wato wai sarkin kere-kere saboda Allah shi ya duk wasu kere-kere na halittunsa da abubuwan ban mamaki ga su to duk wannan bai halasta ba bai halasta a sanya wa Allah wani suna dan an ji ya faɗi wata siffa ba za a bar shi yadda yake ba za a juya wannan siffar zuwa suna ba abu na takwas shine ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar wa da Allah dukkanin sunayensa da siffofinsa da ya tabbatar wa da kansa ba tare da murɗe ma'anan wani suna ko kuntata ma'anarsa ko faɗaɗawa ko kamantawa ko yin watsi da shi ba akwai wasu ƙungiyoyi na 'yan bid'a wanda suna yi wa Allah shishigi su ne al-mulhiduna fi asma'illah Allah ya ce yana da suna kaza ko siffa kaza sai su ce basu yadda ba. Allah ya ce Sami'un innahu Sami'un sai su ce Sami'un bila sam'in baya ji kuma shi ya ce yana ji. Allah ya ce yana magana sai su ce a'a basu yadda Allah yana magana ba. Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi sai su ce basu yadda ba. To wannan duka hanyoyi ne na bata. Abin da yake wajibi ga musulmi shine ya tsaya ya ci moriyan waɗannan sunayen. Da Allah yake yana saukowa ƙarshen dare da kansa zuwa sama ta nan kusa yace ina masu buƙatu in biya musu, ina masu neman tuba da gafara in gafarta musu, ina masu addu'o'i na amsa musu, ina masu bauta mini na anshi bautarsu. To abinda ake so mutum ya kula kawai a nan shine wannan wani lokaci ne mai albarka na ansan addu'a ƙarshen dare. Lokaci ne mai albarka na miƙa buƙatu wurin Allah. Lokaci ne mai albarka na neman gafarar zunubai a wurin Allah. Wannan shine kawai abin da ake so mutum ya ci moriyarsa. Ba wai ya fara tunanin to yanzu wannan an ce Allah yana saukowa, ai to an yi ma Allah muhalli, an yi kaza an yi kaza. Wannan duka tafarki ne na shedanu, tafarki ne na ƴan bid'a, tafarki ne na waɗanda ba su bai wa Allah girman da ya kamata su bashi ba. Maqdurullah haqqa qadari. Hakanan da Allah madaukakin sarki ya ce yana da hannu kuma dukkanin hannayen shi dama ne kuma suna cike da abubuwan da Allah yake kyautata ma bayi da su. Yaminullahi mal'a. To abinda yake so mutum ya gane Allah ne kyauta ne kuma ya shirya bayar da kyaututtukan, kawai ki tashi ki nema. Kake fara tunanin to yanda an ce Allah yana da hannu an kwatanta shi da bayinsa, a'a ba a kwatanta ba, ba a kwatantawa. Haka nan da aka ce Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi, wato yana nuna buwayarsa ne da uluwinsa da kuma rahamaniyarsa da take gaba ɗaya ta game ko ina. Abinda ya kamata mutum ya san daraja Allah ya san girmansa, ba ya fara musu da jayayya akan me ake nufi ba. Saboda haka aqida ahlus sunna wal jama'a, aqidan mabiya tafarkin magabata ƴan salafiya, aqidan duk wani musulmin ƙwarai shine tabbatar da sunayen Allah da siffofinsa kyawawa a bisa yadda ya tabbatar wa kansa, a bisa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa, a bisa yadda malaman farko suka tafi babu wata doguwar fassara. Abinda suke cewa al-ruha kama ja'at, sunayen Allah a gudanar da su kamar yadda suka zo. Ala ma'aniha, a yadda ma'anarsa suke. Ala muradillahi, yadda Allah yake so. Balarabe ya san abinda yake nufi da istiwa'i, to shine abinda Allah ya ambata. To kar ayi wani sharhi ko taliki, ka abu tafarkin mu'tazila ko tafarkin qadariya ko asha'ira ko kullabiya kuma kamar kungiyoyin bid'a waɗanda suke rikikata sunayen Allah madaukakin sarki. Allah ka tsare mu daga ilhadi. Ka'ida ta tara shine sunaye da aka ambata aka yi musu tagwai. Akwai sunayen da mafi yawan wurare suna zuwa ne a tagwaye, innahu huwal ghafurur rahim, da ire-iren as-sami'ul basir, da ire-iren al-afuwul qadir, da al-azizul hakim. To waɗannan sunayen su ake ce ma wato al-asma'ul muqtarana, sunaye ne wanda suke tagwaye, wanda suke nuna cewa kowane ɗaya cikin sunayen guda biyu yana cika ma'anar ɗaya. Ar-rahmanur rahim da aka ce Allah mai rahama, ana cewa kuma majiƙai. To ita rahamaniya ita ce siffar Allah, rahimiya siffar aikin da Allah yake yi ne ma bayi rahama. Wasu kuma suka ce ar-rahmaniya siffar rahama da ta game kowa, ar-rahimiya siffar rahama wadda ta tsaya akan mumine kawai. Saboda haka kowanne a cikin sunayen guda biyu za mu ga cewa yana complementing, yana taimakawa ɗayan wajen cika da batsewar ma'anarsu. To ana so mutum ya dinga ambatansa a tare yadda suke. Musamman kuma musamman akwai wani suna da ake ce ma ismullahi al'azam, sunan Allah mafi girma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da kansa cewa ismullahi al'azam shine wanda ya zo a wurare uku cikin Al-Qur'ani, cikin suratul baqara, cikin ayatul kursiyu, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Sannan a farkon Ali Imrana, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, da kuma cikin suratul taha shi ma ya zo da al-hayyul qayyum. To waɗannan sunayen guda biyu, al-hayyu al-qayyum, rayayye wanda yake kuma tsayayye, sune ismullahi al'azam, isa magana mafi inganci, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani addu'a da bawa zai yi ya kirayi Allah da waɗannan sunayen face sai Allah ya amsa mishi. Saboda mu saba da yin addu'a da ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarafat ayn. Annabi yana yin wannan addu'a sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum, ya Allah rayayye kuma tsayayyen sarki, bi rahmatika astaghith, ina neman agajin rahamarka, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullahu, ka alkinta mini al'amarina gabaki ɗayansa, aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ayn, ya Allah kakka bani da dabarata ko da kiftawar ido. Wannan su ake ce majawami'ul kalim, suna cikin jawami'ul kalim na addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In ke kalla da kyau abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, akwai wani abu da yake buƙata a duniya da zai fita daga ciki, da yake ce aslih li sha'ni kullahu, ya Allah ka saisaita mini al'amarina gaba ɗaya, da rayuwarki da lafiyarki da iyalanki da ƴaƴanki da imaninki da kasuwancinki da sana'a, komai yana cikin sha'ani kullum. Kuma duka abin da ake nema shine al-islah, Allah ka alkinta mana dukkanin sha'anina. Sai kuma risinawa a gaban Allah, da nuna wa Allah cewa kai ba kowa bane, kai bawa ne, a cikin fadin mai addu'an wala takilni ila nafsi tarfata ayn, Allah kakka bani da dabara ta ko da gurgudan kiftawar ido, wato tabbatar da la haula wala quwwata illa billah, Allah kai ke da ƙarfi, kai ke da dabara, ya Allah kakka bani da ƙarfi da dabara ta. Wannan addu'a ce cika doyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yin ta cikin dare, yana hadawa da wannan ambato na ya hayyu ya qayyum, kamar yadda dan uwa Malam Yusuf ya ambata a cikin jawabinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ahada ahabbu ilayhi al-midhata min Allah, babu wanda ya kai Allah san a yabe shi, Allah ya fi kowa san a yabe shi yabo na gaskiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walidhalika madaha nafsa, shi sa ma Allah ya yabi kansa, shi yabon Allah da yawa kansa, saboda babu wanda ya san Allah kamar da Allah ya san kanshi. Duk wanda zai yabi Allah, in zai yi da nashi ilimin ne kawai, to zai takaita, ba zai kai matuƙa ba, ko zai sauka daga kan layi, ba zai bi hanya madaidaiciya ba. Saboda haka Allah ya yabi kansa da kansa, ya nuna mana kuma ga wato ga yadda ake yabansa, shine irin faɗin Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, wannan gajeriyar sura mai albarka, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tana matsayin ɗaya bisa ukun Alqur'ani, mai a cikinta ambaton sunayen Allah, Allahu al-ahadu as-samadu, sifofin Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, abin da ke cikinta kawai kenan. Haka fadin Allah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ayatul kursi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita ce aya guda ɗaya mafi daraja a cikin Alqur'ani. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ya tambayi Ubay dan Ka'ab, yace ya kai Ubay, ka san wace ce, wace aya ce mafi daraja a cikin Alqur'ani? Yace na sani ya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wace ce? Yace ayatul kursi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dake shi a kirje jinjina mai, yace li yahnikal ilm, ina maka albishir da cewa ka samu ilimi, Allah ya ƙara maka ilimi. Ayatul kursi ita ce mafi daraja ayoyi a cikin Alqur'ani, saboda yawaitar sunayen Allah a cikinta, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, ga sifa la ta'khudhu sinatun wala nawm, wala ya'uduhu wasi'a kursiyyus samawati wal ard, shi ma sifa ne, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul 'azhim, aga al-aliyyu shi ma sunan Allah ne, al-'azhim sunan Allah ne. Saboda haka waɗannan sunaye da suke cincurundo a cikin sura, sai suka bata wannan a cikin wannan aya, suka bata wannan daraja. Shi yasa zaki ga cewa a wajen musulmi aƙalla a kowace rana yana karanta ayatul kursi kamar ƙafa bakwai, ana so ya karanta ta a tare da dukkanin salloli guda biyar a cikin azkar na salloli, an an idar ana karanta ta, ana so ya karanta ta da asubahi a cikin azkar ɗinsa, ana so ya karanta ta da maraice a cikin azkar ɗinsa, saboda ya dinga tuna matsayin Allah da darajarsa da sunayen Allah. Saboda haka ana so duk wajen addu'a waɗannan surorin da waɗannan ayoyin da ire-irensu kaman wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir wannan ita kuma ayar ita tafi kowace aya tara cincirin da sunayen Allah cikin al-Qur'ani wanda aka ambata sun fi dinna waɗancan yawa saura kuma sai a nemo su a hadisi wanda suke suna nan a cikin hadisai daban-daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace su kaman fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Abu Dawuda inna Allaha hayyun sittirun lalle Allah hayyun Allah yana da kunya wato kunya anan ma'anarta dagawa mutane kafa kauda kai Allah yana da kunya sittirun sannan kuma Allah yana rufa ma bayi asiri kuma Allah yana son masu yin haka haka irin fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi wanda yake da matukar tarihi mai yawa a gun malaman hadisi Tirmidhi ya fitar da shi arrahimuna yarhamuhumur rahman kun ga ya tabbatar da sunan Allah arrahman wannan hadisin yana da wata falala cewa malaman hadisi da yawa shine karatu na farko da suke fara koya a gun malaman su idan muke go makaranta ta hadisi da na farko da shi ake fara masa saboda shi ma idan ya koma makarantar sa sai ya fara karanta da daliban sa da irin wannan ainihin wato hadisin arrahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama haka kuma sufofin Allah kamar yadda muka ambata ana tsoratar da bayi akan su dinga kiyayar daukar siffar Allah wanda Allah bai da dauka ba akwai siffar da Allah ya yarda a dauka akwai kwaya kamar ita afuwa din kamar tausayi kamar kyautayi kamar ainihin wato rufin asiri amma akwai siffa Allah da Allah bai yarda a dauka ba shine kamar mene kamar girman kai Allah a cikin hadisi kudusi yana cewa al-kibriya uridai girman kai shine mayafin Allah Allah ya ce wanda duk ya dauka sai na karya bayansa haka halitta siffa Allah ce shi sai Allah madaukakin sarki ya hana sassaka gunki ya hana yin zane na halitta mai rai ya hana yin wato sculpture wanda za a yi ko da yumbu ko da katako ko da dalma duk wani abu na siffar halitta mai rai na gunki Allah ya hana yace kuma duk wanda yayi ranar alkiyama za a ce sai ya hura wa abu rai kuma ba zai iya ba shi yasa kuka ga Fir'auna da yake ta tsiya ta kunsa Allah yana ta kauda kai yana kyale shi amma daga ran da yace waqala ana rabbukumul a'la ko yace wai shine ubangiji mafi daukaka Allah bai kyale shi fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula sai Allah ya mishi kamu akan laifukan shi na baya da wannan na karshe saboda ya dauki wata siffa cikin sifofin Allah wanda Allah bai halasta ma wani bawa ya dauka ba saboda haka mu kiyaye sifofin Allah waɗanda wato suke keɓan fitu gare shi ba a wani bawa ba ya dauka wa kanshi abu na gaba shine wajen rantsuwa daga cikin mu'amalar da ake so a dinga yi wa sunayen Allah masu kyakkyawar ma'ana sunayen Allah kyawawa shine duk sanda mutum ya zo yin rantsuwa to yin zai rantsa ya rantsa da Allah man kana halifan falyahlif billahi wanda rantsuwa ta kama shi to ya rantsa da Allah zai yi cewa na rantsa da Allah ko na rantsa da Allah mai rahama ko na rantsa da Allah majiƙai ko na rantsa da Allah wanda ake cewa al-quddus ko na rantsa da Allah wanda ake cewa shi assalamu waɗannan duka sunayen Allah ya halasta ana iya rantsewa da su ana so mutum ya danganta rantsuwa ga Allah ne saboda ya san girman Allah akan abin da yake faɗa na rantsuwar ya tabbata abin da yake faɗi gaskiya ne ko abin da yake shan alwashi cewa abu ne mai kyau ba saban Allah bane sannan daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki waɗanda wajibi ne mutum ya yi imani da su akwai siffofin abin da ake cewa as-sifatul khabariyya siffofin da suke ba da labarin Allah madaukakin sarki daga cikin ayyukansa da yake aikatawa da ayyukansa wanda suka keɓance shi misali Allah madaukakin sarki yana magana yadda ya so san da ya so da wanda ya ga dama Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam a turu saina Allah ya yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin mi'raj Allah yana magana da bayinsa cikin wanda ya ga dama kamar yadda yake cewa makana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha babu wani mutum da ya dace Allah ya magana da shi illa wahyan sai ta hanyar sako na manzanci aw min wara'i hijabin ko kuma ta hanyar shamaki irin yadda ya da annabi Musa annabi Musa baya ganin Allah amma Allah yana ganin sa yana jin murya Allah Allah yana jin muryar sa Allah ya magana da shi yace mishi wa matilka biya mini ka ya Musa qala hiya asaya kaza 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 ga yana asori daban-daban cikin taha cikin ina ne cikin ina ne aw yursila rasulan ko Allah ya aiko manzo fa yuhiya bi izni ma yasha idan zai bashi annabta ke saboda haka wancan wahayin na farko ilhama ke wannan kuma ayu sala rasulan shine ya aiko manzo cikin mala'iku kamar yadda Allah yake cewa inna Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaben ƴan sakon shi cikin minal mala'ikati cikin mala'iku ƴan sakon shi cikin mala'iku shine ayu sala rasulan shine dan sakon da za a aiko fayuhiya yazo ya karanta wa annabin da abin da Allah yake so karanta shi haka akwai dan sako cikin manzanni dan sako Allah cikin mala'iku shine mala'ika jibril ƴan sakon Allah cikin mutane sune su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa da manzanni kamar yadda aka sani saboda haka wannan siffofi na Allah abin gaskatawa ne abin imani da su ne haka nan siffofin Allah na ranar alkiyama waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka ya zo tare da mala'iku sahu sahu har yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi dhulalin minal ghamami da irin suna nan da yawa haka nan kamu da Allah yake kamar da Allah yake cewa fa akhadnahum bi dhunubihim wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura bi dhulmin al kamu da Allah yake yi na azaba ga kafirai Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka iyayenmu masu albarka abinda ake cewa a takaice shine waɗannan takaitattun bayanai game da sunayen Allah madaukakin sarki abinda suke nufi shine mu yi imani da Allah cewa yana da sunaye kyawawa da siffofi madaukaka wanda sun saba wa siffofin bayinsa da halittunsa wanda koda mun ji sunan yayi iri ɗaya amma ma'ana ta saba kada kuma mu karkatar da ma'anar wani suna cikin sunayen Allah kar kuma mu ƙaryata sannan idan mun zo kiran Allah mu kiraye shi da sunayensa kada mu ƙirƙiro wani suna da Allah bai faɗa ba sannan mu roƙe shi da sunayensa kyawawa Allah zai ba mu buƙatun da muke da su sannan kuma mu kiyaye waɗannan sunayen ta hanyar haddace su da sanin ma'anarsu da roƙon Allah da su da kuma sauran abubuwan da aka ambata game da haka ubangiji Allah ya sa mu dace wannan ta ce ya halatta a kira mutum for example Rahman Wahab ko dole sai Abdulrahman ko Abdulwahab ai shi Rahman yana cikin sunayen Allah keɓantattu idan an sa mishi alif da lam amma babu laifi idan an kira wanda suna Rahman babu alif da lam ko Wahab babu alif da lam amma kamar yadda aka ce mu sani cewa ko an kira wani da shi haka to bai nufin yana da siffa irin ta Allah bai nufi haka nan amma ya fi dacewa ya fi nuna ƙasƙantuwa a gaban Allah a dinga ci mishi Abdulrahman ko Abdulwahab hasali ma shi Abdulrahman yana ɗaya daga cikin sunayen da Allah ya fi so a cikin hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahabbul asma'i ila Allah Abdullahi wa Abdulrahman mafi kyan sunayen da Allah ya fi so shine a haifi yaro a same suna Abdullahi ko Abdulrahman wato tabbatar da shi a matsayin bawan Ubangiji mai rahama ko bawan Ubangiji abin bauta wanda yake bauta mishi wannan ta ƙara cewa we name our son Hafiz an mutane na cewa dole sai dai a kira shi Abdulhafiz ba ya ce mishi Hafiz ba matsala, ana iya kiran shi da suna Hafiz in ba Abdul din kuke nufi ba, sunan Allah Al-Hafiz ko shine ɗaya daga cikin sunan Allah, amma in kuna nufin Hafiz ko wani makamancin haka za a iya kiran shi da wannan sunan, sai dai kamar yadda muka ambata ya fi dacewa tun farko a sa mishi Abdul din. Wannan ta ce malam muna neman addu'a game da laruran ciki idan ya ɓaci, wata in ta je asibiti sai a ce ba ciki. Ni ban gano wannan tambayar ba. Ciki ya ɓaci, ciki na haihuwa kenan, pregnancy, kuma in ta je asibiti sai aka ce ba ciki. Da tana ganin kamar tana da ciki, misali ko na fahimci tambayar, sai kuma aka je cikin gwaje-gwajen da ake da scanning kawai sai kuma aka ga ba cikin ba ne, watakila wani tsuro ne, wani fibroid ne. Wannan yana yiwuwa mace ta samu kanta a yanayi na da ta ɗauka tana da ciki ko ta yi missing period ko kuma har ma yana girma, cikinta na girma irin da aka san cikin mai juna biyu al'ada, daga baya kuma a gane ashe ba ciki ne na ɗa ba, watakila ciki ne na rashin lafiya ko wani tsoro ne a cikin mahaifarta. Wannan sai a jegun masu likitanci su mata magani, a yi ta mata addu'a, kuma Allah Ubangiji ya ba ta lafiya, Allah ya sa kafara. Ana samun irin haka watakila musamman idan shekaru suka ɗan fara yawa aka daɗe, ana samun irin haka. Wannan kamar maimaitawa ne game da Hafiz da aka ambata. Allah ya kyauta. Abin da ake nufi dai jama'a wajen sanya wa ƴaƴaye suna, a zaɓi sunaye masu kyau, masu kyan ma'ana, masu kyan asali ko tarihi. Sunayen annabawa, sunayen mutanen kirki, sunayen sahabbai, ko kuma abin da aka saba na sunaye da ake maimaitawa, abin da ake ce mata kwara, a sa musu sunayen kakanninsu, sunayen babbanninsu, sunayen gwaggwanninsu, duk babu laifi irin wannan. Abinda ake gudu kawai ya zama sunan yana da mummunan tarihi, koda ma'anar shi ba mummuna ba ce, amma a ce sunan yana da tarihi mummuna. Kamar yadda a ce mutum ya sa ɗan shi suna Abu Lahab ko Abu Jahal, kun ga yana da tarihi mummuna tunda wani kafiri ne ko makamancin haka, ko ya ce sunan ɗan shi Fir'auna ko Ƙaruna, duk wannan tarihi ne mummuna, ba wanda zai mata rai sa ɗan shi suna wannan. Ko kuma mummunan ma'ana, kamar a ce sunanta fasika misali ko sariƙa, ma'anar shi mummuna ce, to bai halasta ba. To ya kamata ya zama ya haɗa biyun, a sa ma yara sunayen annabawa, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa da makamantansu, ko sunayen sahabbai, Abubakar, Umar, Aisha, Hafsa, Maryam, Khadija, waɗannan sunaye ne na masu tarihi a Musulunci. Ko mutum duk bai saka wannan ba, ya saka sunaye irin na 'yan gayu da aka saba yanzu, indai suna da ma'ana mai kyau babu laifi. Wasu ne za ka rasa mai ma'anarsu, wanda an ce Ahlam, Jabar, ka rasa mai ake nufi. Wani sai ka ɗauka ko Turanci ne ma, Allah dai ya san ma'anarsa. Suna nan da yawa irin sunaye 'yan gayu ɗin nan, sai an gaya maka ma ya ake rubuta shi, in baka ba za ka yi rubutawa. Idan dai suna da ma'ana mai kyau, to ba laifi su. Amma dai waɗancan masu tarihi mai kyau su ne abin da ya fi. Al-Allama Ibn Uthaymeen shi ne wata magana, Allah ya gafarta mai, ya ce bai dace ka sa wa ɗanka suna wanda zai zama abin terere a gari ba, sunan da don an ji sai an tsaya an kalla, ran da aka kai shi makaranta sai an dinga labari a ce yau an kawo wani yaro a makaranta ne mai wani irin suna, ba a san irin sunan ba. Yara a aji shi ta zo laye shi, har wani ma ya zo ya ce don Allah mama ne dai a canza min sunana, sunan ya zama mishi alaƙaƙai. To wannan bai da kyau, ya zama ismu shuhura kin, saboda ka a sa wa ɗa suna wanda gama gari ne, an anji babu matsala. Na san ana yawan tambaya akan suna da laƙabi, suna da alkunya da waye, sai dai mutane sun san da ma'ana abin da yake cewa alkunya din. Alkunya shine a ce abuwa ne ko abuwance ko ummuwa ne ko ummuwance, wannan shine alkunya a gurin Larabawa. Amma yanzu abinda mutanen da suke nufi da alkunya, an ce yarinya sunanta Hawwa'u, sai kuma ce alkunyanta, sai a ce alkunyanta Nana ko alkunyanta Ahlam, ko alkunyanta subuh, to wannan wani suna ne aka ƙara mata, ba alkunya bane wannan. Ya kamata ce alkunyanta ummu fulan, kuma ya halasta a sa mata suna fiye da guda daya. Ya halasta idan guda biyar kike so zaki sa mishi, ya halasta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana Muhammad, ana Ahmad, ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-khataya, ce sunana Muhammad, sunana Ahmad, sunana Mahi. Saboda ana isa mutum kamar da Ibn Qayyim yake fara, ana isa mutum suna fiye da daya. Zaka ga ƴan uwan mai Yarbawa suna da wannan al'adan, a haifi yaro wajen sa mai suna, za a sa mai suna da yawa. Akwai sunan da baba zai bashi, akwai sunan da mama shi za ta bashi, akwai sunan kakanni, akwai suna na cousins, akwai suna na tradition. Za a ce sunan shi Abdulrazak, sunan shi Adebayo, sunan shi Mahmud, sunan shi Fumilayo, duk za a yi ta faɗa. Kuma haka za a yi ta kiran shi, sai ya tashi shiga makaranta sai zaɓi wanda ya ga dama ya bar sauran. Ta haka babu laifi ana iya sa mutum sunaye da yawa idan an ga sunayen duk ana so a dinga kiran shi, ba laifi. Har ma ana iya sa mishi ma murakkab ma, a ce sunanta Maryam, Khadija, Hafsa, duka ita kadai. In ta ga dama tana so duka, ba laifi. Indai ba zai mata nauyi a ka ba, Allah ya kyauta. Tuna ganin bari mu saurara haka ko, saboda ƙurewar lokaci. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma bi absarina wa asma'ina ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alna akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith, aslih lana sha'rana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ayn. La ilaha illa Allah mukhlishina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله.